الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجو ما أكو جواتم أكو شكرا تدبو دير دير حدود تلاتند تقوس هجرية واندشيني داتي دبيو جواتن شابيو shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka na wato al-fusulu fi siratir rasul na imam ibn kathir wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka usman bin affan dake kofar ganin kai kan yau da ce mukan Allah madaukin sarki zamu tashi a sabon fasali da yake magana akan wiladatuhu wa radahu wa nasha'atuhu abu uku ne zamu yi insha Allah na farko dai magana akan haihuwar annabi alaihi salatu wassalam in nace haihuwarsa ina nufin haifarsa da aka yi ya aka yi me ya faru na biyu shayar da shi ma'ana matar da ta rede shi inda haifi yaro dole a shayar da shi na uku inda lokaci na sha'atuhu farkon tashinsa da yarintarsa waɗannan su ne abubuwa guda uku da za mu fafata a kansu insha Allah duka wannan matsalolin guda uku akwai maganganu na malamai masu tarin yawa da saɓani amma za mu yi ƙoƙari idan mun je ƙarshe kowanne mu tabbatar da abin da yake shi ne malamai na musulunci na ilimi suka tabbatar shi fi inganci akwai maganganu na al'ada na gargajiya da aka saba ji ai kaza ya faru kaza ya faru za mu kawo misalan su kuma mu faɗi rashin ingancin su don kada mutum ya je dora gaba malam yace wulida sallallahu alaihi wasallam yawmul ithnain li laylatayn khalata min rabi'il awwal wa qila saminuhu wa qila ashiruhu وقيل لثنتي عشرة منه وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان وهو شاذ حكاه السهيلي في روضه قبل ما كان تفرقوا دي إمام ابن كثير يكي تشوى عن نبدي عليه الصلاة والسلام آهي بيشي رانا اللي تنم رانا اللي تنم ونن ياتبت حديث أبي قتادة Allah ya yadda da shi da aka tambaye manzon Allah alaihi salatu wassalam akramakallah ai wannan ya rasulullahi menene hikimar da yasa kake yin azumi din ranar litinin yace fihi wulittu a ranar litinin aka haife ni wa fihi unzila alayya a ranar litinin aka fara yi min wahayi kaga ranar litinin tana da muhimmanci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa akram kala duk musulmi mai himma mai kokari mai neman rahama to ka same shi yana azumi ranar litinin mai san annabi da gaske nace da gaske saboda akwai wanda da baka ne son annabi yana tabbata ne da aiki da bin sa kana son mahaifinka kana fada kai masoyin mahaifinka ne amma baka bin umarin shi baka son sa yace kai masa kaza baka yi baka taimakon sa ba za mu taba yadda kana son mahaifinka ba kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai aiki da abin da yace ai so duk inda kaga musulmi a duniya suna yin azumi ranar litinin to saboda tsabar girmama ranar da aka haifi annabi shine maulidi mai rijista kenan wannan maulidi mai hujja da ahlul bid'ah wal ahwa'i masu maulidi sun fahimci wannan hadisin da sun huta da rikici su kwaso abin da ba su da hujja su yi ta azumi ranar litinin ba wani dan sunnan da yasa hana su shi ma dan sunnan baya azumi litinin ya nuna cewa ba sunna ne cikakke ba to kaga wannan akwai hujja ba wanda yasa hana abu na biyu ranar litinin aka turo annabi in an tambaye ka ranar farko da aka fara mai wa'ayi ranar litinin to da Allah mu rike wannan rana mai daraja mu yi kokari mu wayi gari muna yin azumi a cikin ta inda hali Muslim ma rawaita wannan hadisin da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi kai da Nasa'i a cikin Al-Mustafa da Ibn Majah waɗannan malamai sun rawaito shi biyu ga watan Rabi'ul Awwal wasu malaman suka ce a'a shine saminuhu takwas ne ga wata wannan magana takwas ga watan Rabi'ul Awwal aka haifa annabi Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta da riwaya ingantacciya wasu suka ce ranar 10 ga watan Rabi'ul Awwal aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce 12 ga wata Ibn Sa'ad a cikin littafinsa a Tabaqat ya kawo waɗannan riwayoyi ga ɗaliban ilimi da suke so su zada faɗaɗa bincike duka maganganun da suke magana akan yaushe aka haifa annabi a kuma littafin At-Tabaqat na Ibn Sa'ad amma mu abin da ya fi shahartuwa a bakinmu nawa ga wata 12 ga wata Rabi'ul Awwal ko to kaga ashe ba shi kadai bane ra'ayi akwai wanda suka ce 8 ne ga wata akwai wanda suka ce 2 ga wata ne akwai wanda suka ce 10 ga wata ne akwai wani ra'ayin ma da aka ce kai ba ma a Rabi'ul Awwal bane a Ramadan ne to ka duba falalar watan suka ce a Ramadan aka haifa annabi kamar yadda Az-Zubair ibn Bakkar ya faɗa Imam Ibn Kathir take yace wannan magana tana da launi shadda ce in an ce shadd wato magana da wani amintacce ya faɗa ya saba wa ƴan uwansa kamar misali na ce yanzu a yanzu misali insha Allah gobe za mu yi karatun mu na Sahih Bukhari haka na faɗa muka tashi duk ko dinnan marwaita ne amintattu ne bayan an tashi sai mutum ɗaya a cikin ku gashi nan Mansur sai yace ai malam ya ce ba zai yi karatu ba gobe sai aka ce a wannan ce ku ce ai za a yi wannan ma ya ce ai cewa za a yi wannan sai yace zam ya ce ba za a yi ba to amma Mansur yana da matsayin da bai kamata mu ƙaryata maganar sa ba taki to ya za a yi sai ya ce magana ka ta zama shaz in an ce shaz wato ka zo da abin da kai ɗaya ka saba wa sauran ƴan uwanka amintattu to sai ta zama da'ifiya ba za a yi aiki da maganar shi ba yaya zai saba wa sauran mutane duka to duk hadisi idan ka ji an ce ma hadisi shaz to a irin wannan layin ya zo amintaccen mutum ne duk almajiran malami sun ruwaito layi kaza shi kuma da yazo sai ya kawo layi kaza sabanin waɗannan kuma gashi shi din ma amintacce ne sai a ce hadisin sun shaz ne ba za a karba ba saboda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ban sani ko an fahimce ni to wannan shaz kenan bari dan ƙara mana ababin fa'ida dan mu huta mu gama akwai hadisin da ake ce da shi munkar wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'jiluhu la yahmilu tafarruda سيدي يجي والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه شيكم منكري متني ضعيف نذكى من نن أتكم أكون متن ضعيف شي كذي مثالي سيأذو أرويتو مغانا شايقو بمالي يجي ذائك راتو شي ونن ضعيف كما سيرويتو يجي أياتي بغائبا سيأتي حديث منكريني shi ba dora mai sunan shaz ba saboda shi ba amintacce bane daman to kai da kake matacce a karan kanka daman me ya kai ka na zuwa ka ruwaito magana da zaka saba sauran amintattu kun gane bambancin to shi hadisin shi kuma malama hadisi suka ce da shi munkar saboda bai da ma karfin da to ko gaskiya ma ya faɗa ma bai da karfin da ma zai shiga cikin sauran dalibai har a gwara maganarsa da maganar saboda shi matacce ne to wannan shine ake ce da shi munkari to duk wanda yayi magana kace kai a wannan maganar mata ka munkara ce to kana nufin shi a karan kansa ma matacce ne ko babu wani abu ma in ya faɗi magana ma ba a karɓanta sai an nemo taimako daga wasu to ballantana kuma yazo ya faɗi magana da take ta sabawa sauran amintattu yaro ne a gidanka ka jarrabtu da ka jarraba shi ka fahimci a cikin yaranka makarincin yaro ne, yana yawan ƙarya kuma yana da rauni kuma gashi baya iya rike abu, sauran duk sun fi shi aminci. Idan ya kawo labari haka kawai sai ka ce to ga dai abin da wani ya ce, sai ka ce haka ne, kaga kenan maganar sa baka karban ta kai tsaye, sai ka nemi taimakon wasu masu ƙarfi da za su karfafe shi ko tayi. To sai wannan yaron kuma sai wata rana ya zo ruwato maganar ta saba wa sauran yan uwansa a gida gaba daya, sunan maganar sa munkara. To wannan maganar cewa an haifi manzon Allah a watan Ramadana magana ce wacce take shadda. Zubair ibn al-Bakkar ya ruwaito ta kamar yadda Imam Suhaili ya ruwaito, ya hakaito a cikin Rawd. Rawd din sunan littafi ne, Rawd al-Unf ake ce da shi. Suhaili din shine Abu al-Qasim ad-Durrahman ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Abi al-Hasan al-Khasami, wanda an haife shekara ta 208, ya rasu shekara ta 281. An haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sabani ranar Litinin. Inna ce ba sabani, kawai ka faɗa kanka tsaye a Litinin aka haife shi. Mun gama da wannan ko? To wace riwaya ce a cikin waɗannan riwayoyi wanda malamai da yawa suka firin jayar da ita? Dole rana ɗaya ce, ranar takwas ɗin ne ko ranar biyu ga watan Rabiul Awwal ɗin, ko kuma ranar watan Ramadan ɗin ne? A ciki maganar da malamai suka tafi tafiya a kanta shine ranar 12 ga watan nan, 12 ga watan Rabiul Awwal. Haka yazo a cikin littafin Sahihu Sira na Ibrahim al-Ali da sauran malamai duk sun ji da haka. Tayyib, to a shekara aka haife shi, yanzu mun gama da ranar ko? Malam sai ya ce wa zalika amul fili ba'dahu bi 50 yawman, ɗaya kenan, wa qila bi 58 yawman, biyu kenan, wa qila ba'dahu bi 10 sinina, uku kenan, wa qila ba'd al-fil bi 30 aman, hudu kenan, wa qila bi 40 aman, biyar kenan. Was-sahihu annahu wulida amul fil, wa qad hakahu Ibrahim bin al-Munzir al-Hazimi Sheikh al-Bukhari wa Khalifa bin Khayyat wa ghayrihima ijma'an. An haifa Annabi sallallahu alayhi wa sallama amul fil a shekarar giwa, shekarar giwa ake cewa. To ya kamata a ce da mun yi bayanin me ake nufi da shekarar giwa, me ya faru a shekarar giwa, amma ba lokaci, za mu dora nan gaba, za mu zo gabar da insha Allah za mu yi cikakken bayani, wato bayanin Abrahata gwamnan Imamun Najashi a Yaman, wani babban kafiri ne mai kin addini da ya yi shiri wanda ba a taɓa yin irinsa ba, ya ce zai rugurguje ɗakin Allah, ya yi gayya ya taho. Allah bai ba shi dama ba, ya raga-raga da shi da shi da mutanensa. A wannan shekarar a lokacin aka haifi Annabi, ba wai fa a lokacin Annabi yana matsayin Annabi bane, ta dalilin wannan Allah ya saukar da sura Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, labari yake bashi, ai a shekarar da aka haife ka ne kaga abinda Allah yayi ubangijinka yayi wa ashabul fil, ma'abuta giwa da suka hawo giwaye za su rushe dakin Allah, wannan Ka'aba. Yasa aka gina wata Ka'abar irinta a garin Yaman, a ƙasar Yaman, yace ku daina zuwa wannan, ku je wacce ita ce Ka'abar gaskiya, za mu je mu rushe wacce ta ƙaryar ta Makka. Ashe gaba da addinin ko gaba da Allah tun kafin a haifi Annabi da ma ana yi. To a nan gurin abinda kawai ya dame ni, ku gane a wannan shekarar da aka yi ƙoƙarin rugurguje ɗakin Ka'aba, to wannan shekarar ce aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana buga tarihi a ce amul fil, malamai masu lissafi da bin diddigi suka ce a yanzu a lissafi a lissafin boko miladiya shekara ta 570 ne, shekara ta 570 ko kuma 571 a miladiya ba a hijriya ba, da ba maganar hijriya. Yanzu muna shekara ta nawa a boko? 2000 da shekara 15. To wan 16 wannan gwagwarmayar kokarin rushe dakin Allah a shekara ta 571 ko da 70 aka yi, kenan yanzu daga nan zuwa rushe dakin Ka'aba nan ya kai shekara nawa kenan? 1500 ko da 14 ko da 16 wannan gwagwarmayar rushe dakin Allah kenan ya kai shekara 2000 da wani abu. To sai ka buga lissafi a wannan shekara aka haifi annabi, to kuma daga nan yayi shekara 63. Idan ka kwashe 63 shine zai nuna maka yanzu shekarun annabi nawa da barin duniya. Amu a lissafin mu nan da boko, idan ka ce 571 a tara da 63 ya baka nawa? Jama'atul lissafi, na'am, 632 ko? Tayyib, yanzu muna kina annabi ya bar duniya a lissafin boko shekara ta 632. To yanzu muna shekara ta 2015. 16, I'm sorry. To suka kwashe waɗancan 632 din a cikin 2016 nan, shine zai baka cikakkun shekarun da annabi yayi a kwance a kabari. Don ka gane dadewan lokacin, kuma ka tuno da abinda aka ce cewa mutuwar manzon Allah alama ne kiyama saurakin ta tashi. Ka tuno shekarun, shekara 1000 da wani abu ɗaya kenan. Kuma ka tuna gaba ɗayanka a duniya ka shekara nawa kake yi, iya morewarka kana shekara 100, kaɗan ne suke kaiwa 100 a cikin ku. Duk kolewa, shakatawa, jin daɗi, duk abin da mutum zai yi in Allah ya sa yadda yana haura 100 ya zama ɗan rakiya. Da yawa abubuwa ba za a yi da shi ba. To sai ka kwatanta wannan, sai ka ga wai meye yake cikin duniyar ne gaba ɗaya? Me yake cikin duniyar? Babu. Kuna tare da ni? Tayyib. To malamai suka ce an ce shekarar giwa ne don saboda shine mafi shaharar aikin da aka yi a wannan lokaci da za a iya tunawa a tarihi. Ko yaro ne ƙarami kace shekarar da Abraha ta yi zai rushe dakin Allah zai iya tunawa? To akwai wasu ra'ayin bayan wannan. A wannan suka ce bayan shekarar da shekara, bayan wannan lokacin da shekara biyar ƙara biyar, to kaga abu ya canja lissafi. Wasu suka ce kai shekara akwai kwana 58 bai kai shekara ba, abin ya faru sai kwana 58 aka haifi annabi. Wasu suka ce a'a shekara 10 ne. To wasu suka ce kai bayan fa an yi rikicin rushe ɗakin Allah nan ba a haifi annabi ba, sai da aka shekara 30 da yin wannan rikicin rushewa aka haifi annabi. Haka zance ya canja. Wasu suka ce kai sai da aka shekara 40. To yanzu ya za a yi? Imam Ibn Kathir ya ce don in hutar da ku wannan labari ne na malamai na tarihi, tunda a lokacin ba a fiye mai da hankali a yi rubutu ba, dole a samu waɗannan matsaloli. Abinda ya inganta kawai ka riƙe annabi an haife shi a shekarar giwa, kuma wani bayansa da shekara kaza da kwana kaza duk a je shi a gefe. fadi kanka tsaye shi aka yafa annabi shekarar jiwa amul fi wannan ibrahim ibn al-munzir al-hazimi malami imam bukhari ruwaito shi da khalifa ibn khayyat da wani su ijma'an wannan gabar kenan akwai wasu abubuwan da ba wannan mudu yake da alaka da haihuwar annabi din sallallahu alaihi wa sallama idan mun gane magana akan haihuwarsa kuma sai mu hawo magana akan sifarsa a takaice in za ku iya tunawa a cikin littafin da muka sauke Shama'il Muhammadiyya complete wannan littafin akan annabi yake sifarsa da bayanansa so ba sai mun bata lokaci ba bata lokaci bane ba sai mun datsa tsayawa mun ta bayani akan yayi ke ba sai a koma can baya dan abin dan can ya hadu ga lokacin da aka haife shi ga kuma sifofinsa da kamanninsa mutum ne mai kyakkyawan halitta kuma farin mutum ne sallallahu alaihi wasallama dukkan komai nasa tsaka-tsaki ne kurin shi ba dogo ne can ba kuma gajere ne guntu ba kyakkyawan ido ne da shi yatsunsa matsakaita ne ba in ya daga hannunsa haka baka ce sirara ne can baka ce kuma manya-manya bane ba yana da tarin gashin ya sauka har kan kafadar shi zulin matin yakan rufe kunnensa gashin har ya sauka kan kafadar shi so wani lokacin sau da yawa sai ya sa hannu ya ture gashin ya dora shi a bayan kunne sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan zai je aikin hajji yakan samu wani mai ya sa wa gashin da zai rike shi kamar irin mata in suna sa relaxer kasa akwai abin da suke sa sai ga gashin ya kame kam gaba ɗaya bai motsi shi yana hana datti ya shiga kuma duk ƙura in ta zo saman gashin za ta yi ba za ta shiga ciki ba yakan yi haka sallallahu alaihi wasallam nauyinsa matsakaici ne hatta nauyi sai da suka faɗa mutawassitul alwazni sallallahu alaihi wasallam yana da faffaɗan kirji faffaɗan tafin hannu sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wata sifa ta kyau Allah ya bashi ba wani abu na illa ko ba wani abu na annabi da a ce kai nasa kuma irin kaza ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da jamalul mazhari da ikmalul jismi yana kuma da ƙarfi an bashi wato damammaki da bambanci da sauran mutane akan abubuwa da dama sallallahu alaihi wa sallama abokanan gabansa sun yadda ba su taba ganin mutum mai kyakkyawan ɗabi'a da hali irin shi ba ba gurgunta ba ɗingishi ba wata illa a idansa ko yatsarsa ko ya ji rauni wani gabansa ya dan goce babu har ya koma ga Ubangiji sannan an ruwaito mutum ne mai tsafta guminsa turare ne gumi a karamuka Allah kuma ba ya taɓa zama ba turare amma ni da kai sau nawa sai mutum ya fito sau nawa bai sa turare ba kawai mun ɗauki turare sai za mu je juma'a mun ɗauki turare sai za mu je babban taro amma in za mu tafi kasuwa ko za mu tafi cikin jama'a ko za mu zo sallah da asuba za mu zo mu yi sahu mu haɗa jiki da mutane ba za mu sa turare ba turare musulmi bai rabuwa da shi kamar yadda kullun kana yin wanki da guga kayanka to ko lalle bai kamata karɓi turare ba kuma kowa ya iya karfin shi yace yana son turare shi annabi alaihi salatu wassalam in kuma kai magana akan ɗabi'arsa ta halitta ba halittarsa ta gini ba to wannan kuma qur'ani ya gama maka yace wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai annabi kana kan tada kana kan ɗabi'a mai girma mai kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa Allah ya zabe shi yace Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu kafirai ne suke cewa me yasa aka ba wa ani annabta ya wane zama annabi ya wane zama Allah yace kai ni ne fa na san ina ya dace in ajiye annabtar tawa da manzancin kar ku dauka wai dan wane an nada shi annabi haka kawai ne a na sani sai da na duba na gani in ji Allah shine ma'anar Allahu ya alamu haisu yaj'alu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu. Wannan kaga zabe ne, shi sa annabi yace kaga ni fa asali na inna Allah astafani ko inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il. Can za ku tuna karatun mu na baya, yace a cikin ƴaƴan annabi Isma'ila Allah ya zabi wani mai suna Kinana, sannan kuma ya zabi Quraysh daga Kinanan a zuriyar Kinana, kuma sai ya zabi Quraysh a cikin Quraishawan kuma ƙasa da aka sako sai ya zabi wato Hashim. Wannan duk sunan mutane ne, yana so ya gaya maka shi fa asalin zabin ma tun daga kakannin shi ne, ba wai shi ne dungurungun ɗinsa kawai Allah ya zabe shi ba, a'a, can ƴaƴan annabi Isma'il sai da Allah ya zabo su ya girmama su ya mai da su manya a cikin ƴaƴan ba. Aka tabo ya ce wastafani min bani Hashim, ni kuma da aka zo bani Hashim ɗin sai ya zabe ni sallallahu alaihi wasallam. Haka Muslim ya rawaito wannan hadisin. Kaga wannan istifa'un nasabi ake ce da shi, zabi na dangantaka kenan. Annabi yace a wata riwaya yace bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min alqarni alladhi kuntu fihi, ni da aka zo taso ni ma sai aka zabi mafi alherin shekarun bani adam, shekarun da suka fi kowanne shekaru alheri da albarka, a wannan ni aka dauko aka tashi ni a ciki shekara shekaru shekaru duk wani karni ɗaya shekara 100 kenan. Maganar dangantakansa kuma mun yi cewa malamai sun yi ittifaki cewa nasabarsa zuwa Adnan babu matsala, kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ba sai mun maimaita ba, akwai magana akan kakannin shi da sauransu, shi ma duk bayani ya gabata. Yanzu anan abin da ya kamata mu dora kafin mu ci gaba abin da yake a littafin mu, me ya faru, yaya aka yi mahaifin manzon Allah ya haifi ya auri matarsa, matarsa Aminatu, ma'ana yaya aka yi auren mahaifin annabi da mahaifiyarsa Aminatu, yana da kyau mu sani. Baban Abdullahi mahaifiyar Aminatu, na ce Aminatu duk wacce ake ce mata Amina ba fa daidai ake faɗa ba, daidai ne shine mai Aminatu, in dai wannan sunan na mahaifiyar annabi ake so a kwafa Aminatu ne. Me ake nufi da Aminatu? Amintacciya. Aminatu ya zo a tarihi Abdullahi baban manzon Allah dan gidan Abdul Muttalib ya auri ita Aminatu bintu Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilafa zuwa ƙarshe. Shi kuma Abdul Muttalib ya auri Hala bintu Wuhayb, shi wannan Wuhayb din bappa yake ga wannan Aminatu. Ita Aminatu mahaifiyar annabi ta tashi ne a gidan babbanta, mahaifiyar annabi ta tashi a gidan mai babbanta. To bari ta kaice mana zance, akwai maganganu da yawa da aka yi ta faɗa akan labarin auren Abdullahi da Aminatu. Abun mamaki babu wata riwaya ingantacciya tatacciya da za ka faɗe ta kai tsaye da zai gaya maka gaskiyar hakikanin abin da ya faru dangane da auren mahaifiyar annabi da mahaifin shi, saboda nisan lokacin ana dai kokari ana dan farfada da abin da ake faɗa. Akwai riwaya da ta fi shaharutuwa tana tikiya zuwa ga Hisham al-Kalbi da Abdul Aziz ibn Imran da Waqidi, dukkan su gabaki ɗaya maturukai ne a wajen malaman hadisi. Matruk wasammi bil matruki fardan tusibi rawi lahu muttasifun bil kadhibi, in an ce mutum matruki ne a wajen malaman hadisi shine mutumin da ana tuhumansa da ƙarya ya ruwaito magana. To amma dai magana auratayya a tsakanin su wani abu ne dole ne, dama an yi aure su, ko ba kawo mana wata riwaya ba dai dole mun san akwai aure a tsakani, ko ba ka bane ba. Wasu makaryata sun yi ƙarya sun rubuta da yawa a wannan babin, a sun yi mubalaga kai suka mamaye da abin akan harkar tatsuniya, wallahi labarin haihuwar annabin da labarin auren iyayensa gabaki daya daga cikin abubuwan da ake bada labari dan zan fada saboda karatu ne ba mamaki wani malami ya sha iska ku je yana bada labarin ana cewa wai ada wai da asali wata karuwa ce wai ko kuma wata mace wacce take bakin tsatsiya ba ta matsanta tana ta neman mahaifin annabi akan faɗi wannan abin mamaki wasu ce boka ce ta yi ta ƙoƙarin neman shi wasu suka ce a'a wato wata mata ce dai daban ta neme shi saboda ta ga wani irin haske a fuskarsa ba ta neme shi ta aure sahihi ba sai ta nemi wani haske a fuskarsa ta ga wani haske kwaɗayin wannan hasken sai ta nemi ƙoƙarin neman shi sai ya ce a shi ba ruwansa da wannan ka duba yadda Allah ya tsarkake nasaba dangantakar annabi din daga mahaifin shi sai ya ce a daga cewa wannan a'an da ya ga wannan fitan sai ya nemi Aminatu mahaifiyar annabi da aure ingantacce a wancan lokacin to wannan maganar koda za ku ji wani ya faɗa ce ƙarya ce ƙarya ne kuma bai kamata a faɗe ta ba amma ka san karatu yana da yawa wani duk abin da ya karanta sai ya gaya mutane koda ku wannan maganar ba ta inganta ba so wannan kar ku ɗauke ta kuma ba maganar kirki ba ce kwata-kwata riwayat ne munkara sanadan wa matanin sannan kafin mu kai gare shi akan akwai kuma magana akan mutuwar mahaifin shi ko malam yace wa mata abuhu wa huwa hamlun wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur magana ta daya wa mata abuhu wa huwa hamlun daya kenan wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur biyu wa qila bi sanatin uku wa qila bi sanataini hudu wal mashhurul awwalu والسردي له سي magana shayar da shi ya shiga matsala ta shayarwa ko fi bani sa'd fa'ardahat halimatu sa'diyya mu ma hausa sai mu ce sa'diyya amma daidai din me sa'diyya bil ain kuma sa'diyya dan daga sa'ada ne wacce take mai rabauta in kace mata sa'diyya to wannan wani abu ne kuma daban babu shi a larabci dai man kalmar sa'diyya dai ni ban san ma'anarsa ba amma daidai din shine mai sa'diyya kai hakuri ko sunan mahaifiyarka ko matarka haka ne a gyara kamar rawaina zalika bi isnadin sahih wa qama indaha fi bani sa'din nahwan min arba'a sinina wa shugga an fu'adihi hunaka faraddatu ila ummihi wa kharajat bihi ummuhu ila almadinati tazuru akhwalihi bil madinati wa tuwfiyat bil abwa'i وهي راجعة إلى مكة وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وقيل أربع سنين وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه ألف مقنع يعني بالحديث الله أكبر to sai magana mutuwar mahaifin shi malam yace mahaifin annabi ya rasu wa huwa haml a lokacin annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa idan ka fahimce ni a wannan magana ta farko annabi bai taba ganin mahaifin shi Allahu akbar kai yanzu Allah ma arziki kana tare da shi ya nuna maka shi kuma an ce maka in yayi maka addu'a Allah yana karba amma baka iya bin sa afwan do Allah ya mun afwa ina alaji uba kaga abin ya dawo maganin muran kan nan na bara ka nemo shi ko a dakatar da karatu kaji ko eh damun shine likitan murana yana da wani magani na mura da yake hadowa sai kawo amma dai yanzu na sani rauni ne yasa muke koyi akai oko da so ai yanzu an daina cin kaji ai banga masu kaji ma nadewa suke da wuri ba eh dai ku tsofaffin da kuka tara kuka ajiye tunda ku za ku ci kaji to Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mu ma Allah ya kara mana idan kun fahimce ni kenan annabi bai ga mahaifin shi ba dai kenan to wasu malaman suka ce ba'da wiladati bi ashhur sai da aka haifi annabi da ƴan watanni mahaifin Allah ya masa rasuwa biyu kenan na uku aka ce kai sai da shekara guda ma wakili bisa nace ni kai wasu malaman suka ce kai sai da shekara biyu a duniya kaga kusan yaye kenan mahaifinsa Allah ya yi masa rasuwa idan na so in tambaye ka akwai magana da ake faɗa cewa wani zai iya tambayen ka ya ce to shi mahaifin annabi lokacin da ya rasu shi mahaifin yana shekara nawa ha shekara 25 akwai wanda suka faɗa haka duk zai ruwaya ce ciki akwai ta cewa kai shekara 25 har ya kai ga ya haife shi ya yi waye da sauransu a lokacin kai ina jin baka ma gama baka wannan labarin ma babu shi saboda an gina ka an ce maka aure matsala ne shi annabi ya ce ma aure sunna ne amma an ce maka aure matsala ne duk wanda ya aure ya jefa kansa cikin damuwa haka ake gaya mutane amma kuma ba su ce muku fitina kallon matan mutane da alaka da 'yan mata ba matsala ba ne ba to wannan na jihuta ne don ka kimta bari gaya muku wani abu guda ɗaya ku yi haƙuri karatu ne wanda Allah ya taimake shi ya yi aure da wuri to ya fi samun daman ya tarbiyyantar da 'ya'yansa yadda ya kamata kuma zai wayi gari ya yi 'ya'yan a lokacin yana da sauran ƙarfinsa wanda bai yi aure da wuri ba to zai zo yana cikin gajiya yana haihuwa kuma zai zo ya gaji bai da power da zai iya dankwafe yaran ya ce su yi haka ne shine abin da ke faruwa za ka ga gashi kana haihuwa amma ka gaji rayuwa da ka yi aure da wuri wataƙila da ka huta tuntunin ka iya tarbiyyantar da ɗanka a kan kari saboda sauran lafiyarka da ƙarfinka amma bayan takalif na rayuwa ya gama kassara ka zo ka yi auren za ka haihu ba za ka haihu ba amma yaran za su rinka tasowa ka ga mutum ya tsufa can amma ba shi da manyan 'ya'ya yaransa ƙanana ne saboda bai aure da wuri ba abu na biyu shi ne wanda ya yi aure da wuri ya fi samun taimako na 'ya'ya za ka ga kana ɗan fara gajiya 'ya'yanka sun taso sun gama makaranta sun kama sana'a suna babban aiki ko ƙaramin aiki sun fara ɗaukar nauyinka suna taimakonka nan da nan ma sai a ce da kai ma baba ka zauna ka huta kawai mun ɗauke maka zuwa kasuwa ba ni'imar da ta wuce wannan dan shine albarkacin haihuwa ka zo lokacin da 'ya'yanka za su ce magana zuwa kasuwa magana zuwa noma magana zuwa gona ko aiki ka daina kai kwance ka a gida daga kai sai masallaci duk abin da kake so za a ɗaukar maka nauyi saboda me da wuri kai auren sun taso kai musu tarbiyya sun samu abin da za su samu kafin kai kuma ka gama roɓewa ka tafi lahira su kuma sun taso suna taimakonka za su rike maka gidanka wannan karatun ku je ku duba rayuwa yau da gobe za ku ga haka ne ba cewa ne ka je kai aure baka da hali ba ina da aya da tace kar ai aure ba hali ko ba haka bane ba da hadisi da yace haka amma ina so na ga muku duk wanda yake da hali yake da iko to asara ne ma rayuwarsa ya tsaya akan wannan duniyar da take ba ta da garanti ga tana kamar takarda wai yana jiran wai yana tunanin wani abu sai lokaci kaza zai yi aure lokaci kaza na hannunka ne ka je ka tafi ɗaurin auren abokinka hanya a zo a ce kun yi haɗari ka mutu ka je lahira ba mata kowa yana tafiya ya bar mai masa addu'a kai baka da kowa a bayanka ba wanda zai ce maka baba ku rike ta babin fa'ida duk da na san wannan maganar wani zai ji ba haka ba amma dai shi ne gaskiyar in shine gaskiyar wani yace dab ai baban mu wani yaro ne yake cewa dab baban mu ai baban mu wallahi karfi ne da shi in kai abu sai ya murkushe ka to yaya in uban tsoho ne wani yace yaro ya mun laifi na zuwan da ke shi daga daga itacen zan da ke shi yau sai ya fadi daga faduwa sai ya gurde ya ji ciwo yaron ya ruga da gudu shi kuma aka zo ana cewa a taimaka Alhaji a taimaka a ce Alhaji ai hakuri girma ya zo ka daina dukan yaran nan yanzu ba a duka duk wanda ya san ya tsufa ya daina gaggawa da dukan yaran dan zai ka dake shi ya kauce amma inda sauran karfinka to he ka nade ka tukuikuye shi bil haki ba da kai nake ba fa ai ko dake yace su ne matasan masallaci to jama'a wannan kenan wasu sun ce shekaru guda biyu wasu ka ce amma Imam Ibn Kathir yake cewa zancen da yafi shahara gaskiya shine mahaifin Annabi ya rasu a lokacin Annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa kawai kenan manzo Allah bai taba ganin baban shi ba malan shi yasa ake ce da shi yatim Annabi shine cikakken maraya na gaskiya kai kaga mahaifin ma shi ya ganshi ma bai taba gani ba ba hoto ba zane haka Allah kuma ya ga dama duba matsayinsa da darajarsa amma bai Allah bai hada shi da baban shi ba to me dalilin da ya rasu ya aka yi rasu malaman sira suka kawo cewa ya tafi harkar kasuwancinsa a hanya a dawowa ya rasu wani kaulin cikin maganganu kenan yana yin kasuwanci kenan baban Annabi dan kasuwa ne wannan yake nuna maka halaccin saye da sayarwa da halaccin shiga kasuwa a fafata a neman arziki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai abin da ya shafi wato maganganun da ake fada akan mahaifin rasuwar mahaifin zance mafi inganci na ga muku Annabi bai ga babansa ba aina ya rasu a Madina tun a wancan lokacin a wajen kawunnan Annabi a wani kauli daga cikin maganganu Bani Adi Ibn Najjar kenan ya tafi harkarsa ta kasuwanci yayi rashin lafiya shi baban Annabi din a hanya Allah ya dauki ransa a hanya ya rasu kamar yadda mahaifiyar Annabi ma a hanya ta rasu haka kuma Allah ya ga dama ya zaba ba a samu riwaya ingantacciya tabbatacciya da ta yi magana akan exactly abinda ya faru a lokacin mutuwar shi ba su sun ta maganganu amma riwayoyi ne za'ifai ba su inganta ba amma dai mu tafi akan kawai ya rasu ya je kasuwanci yana dawowa kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin cikin mahaifiyarsa ba a haife shi ba sallallahu alaihi wasallam to sai shahid da shi an shahid da shi a Bani Sa'd waye ta shahid da shi Halimatu Sa'diyya Halima ba Halima ba Halima to duk wanda kaji wannan fa'ida duk wanda kaji an ce mata Halimatu to lalle Sa'diyya ce duk wanda aka ce mata Sa'diyya to kuma lalle Halimatu ce sannan ba Sa'diyya bane Sa'diyya kamar yadda muka faɗa kamar yadda aka ruwaito bi riwayat sahiha riwayoyin ingantattu ya zo a cikin al-bidayah wan nihayah ta Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama Ibn Hisham ya kawo a cikin sira Imam al-Hakim ya kawo a cikin al-Mustadrak Allah ya ji kansu rahama wa qama inda fi bani Sa'd nahwan min arba'a sinin to wani zai iya tambaye ka shin da aka ji shahada annabi ha shekara nawa yayi shekara hudu wannan wato ya zauna a Bani Sa'd shekara hudu wai me yake nufi da shayarwa su al'adar larabawa a da idan mace ta haifi da ba ita take shayar da shi ba in ta haifa sai a aika shi wani wuri kamar ya wani wuri wai da su a wajen su ƴaƴan birni ana buƙatar a kai su su fara rayuwa ta ƙauye saboda yaran ƴan ƙauye yafi kyau ƴan birni ba su shigo baki ba su shigo birni suka lalata musu yare ba lugar su hatta a larabcin larabci yanzu na makka da na madina kyawun sa bai kai na ƙauyukan makka tabuka su badar su qasim da sauransu ba saboda makka da madina baki sun shigo waɗanda ba larabawa ba suna bata larabcin ɗan Pakistan ne ɗan Najeriya ne ɗan Bangladesh ne yanzu idan takari yana maka larabci sai ka dauka wannan daga ina ne sun lalata larabcin duka idan ka ji ɗan Bangladesh ɗan Bangalan nan suna maka larabci sun kashe larabcin to dan meye mutum zai bar dan sai tashi a nan gurin ya tashi yana jin wannan gurbataccen larabcin Hausan Kano cikin garin Kano na ƙauyuka wanda babu baki da suka shigo iyamurai ne wane ne menene da suka shigo suka lalata ta ba Hausan ƙauye ta fike sannan kuma tarbiya tarbiya kunya girmama mutane sani ya kamata na ƙauye sun fi na birni yanzu idan kana da yaro bako yazo daga ƙauye ku jarraba ku gani ka kwatanta shi da ƴaƴanka in Allah ya so da zaga tarbiyyar na ƙauyen yafi na ƴaƴan naka yaron ƙauye in Allah ya so da a ƙauye ya sani garin Allah in ya waye ba zai komai sai ya bi gidan na ya gaida da kowa muna yin baki muna gani ƙaramin yaro da ya gansu ina kwana ko ya san ka ko bai san ka ba in dai garin Allah ba sai ya gaishe ka amma ƴaƴan birni suna kwance da asuba ubansu ya tashe su garin Allah ya waye tsakaninsu da ubansu fadin matsala a bamu kaza yau Allah ya kawo mu lokacin da uba shi yake roƙon gaisuwa daga wurin ƴaƴan shi daman iyaye mata kan karkai magana wannan magana kuma a shiga a tambayi mata a gida za su gaya maka galiban yanzu yaran birni ba sa gai da iyayensu yanda za ku iya ganewa karamin yaro za ka iya haɗuwa da shi a masallaci wallahi ba zai iya buɗe baki ya ce ina kwana ba sahu ɗaya za ku yi sallah ku tashi ya tashi ya tafiyarsa an idan da sallah ba mai ku ya ce ina kwana wallahi ba zai ba sai dai ku zo kuna rikicin neman takalmi da shi a bakin ƙofa yana ture ka kana ture shi kai ɗan nan barin ɗauki takalmi na shi ma yana barin ɗauka haka muke haka ne ko ba haka bane ba to tarbiya da ɗabi'ar ta ƙauyen sai ga tafi to suna ɗaukan ƴaƴansu su kai su ƙauye ne dan a shayar da su su fara tasowa dan su samu kyawawan ɗabi'u a can wasu ma akan ba su dan dade to Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka dauke shi aka kai shi can Bani Sa'ad dan wannan matar ta shayar da shi ana samun mata waɗanda suke aikin su ne su shayar a biya su a lokacin da ake shayar da shi din ne aka zo aka tsaga kirjin sa wa shukka an fuadihi hunaka aka tsaga kirjin Annabi wannan ita ce tiyata farko da aka fara yi a musulunci yana yaro karami kamar yadda hadisin Khalid ibn Ma'dan yazo daga wasu daga cikin sahabbai Muslim ya rawaito hadisin Ahmad ya rawaito hadisin Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin a cikin dalailun nubuwa abinda ya faru mala'ika Jibrilu ne yazo ya tarar da manzon Allah yana wasa tare da yara kanana a lokacin ana shayar da shi a can Bani Sa'd kawai malam a cikin yara sai suka ga an kama Annabi an kwantar da shi an kayar da shi kawai sai suka an farke kirjinsa kawai sai suka ga an ciro zuciyarsa a ido fa suna kallo ba a boye ba yana cikin yara suna tsalle-tsalle aka ciro zuciyar sai suka ga an sa ta a cikin wata tasa da wani ruwa ashe ruwan zamzam ne to ka ji falalar zamzam shi yasa aka ce ka rinka shan zamzam ka rinka amfani da zamzam dan shi ne ruwan da aka wanke zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ciro zuciyar aka wanke sai aka ga mala'ika Jibrilun ya ciro wani abu haka ya ciro shi kawai sai nuna wa yaran sai ya ce hada haddu shaytan wannan shi ne rabon shaytan sai ya jefar da shi aka mayar da zuciyar aka wanke ta a cikin kwano na zinare da ruwan zamzam shikenan aka mayar da ita aka dinke shine dinkin farko da aka yi fara yi a duniya tiyatar farko da aka fara yi a duniya kawai Annabi ya tashi yana tafiya malam malam ana tashi sai suka ruga da gudu, ka san yara gudu sai gida gudu, shi ma sai bi su da gudu sallallahu alaihi wasallama. Yara suka je gida wurin mai rena, an mai rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inna muhammadan qad qutil, an kashe muhammadu. Wani yazo ya kashe muhammadu yarinta, kawai malam sai ga manzon Allah yazo a lokacin tun yana yaro. Suka zo sai suka wani launin sa ya canja, ba irin yadda ya tafi da ba. Anas ibn Malik yace bari in tabbatar muku da gaskiyar wannan riwaya, yace ni wallahi naga alamar yankan tiyatar a kirjin annabi. Haka manta Anas sahabi ne karami ne ma a cikin sahabi, yace wata rana annabi ya bude kirjin, naga alamar inda aka fele din aka yi wannan aikin. To wannan shine labarin yankan kirjin annabi a mai tiyata. Sannan abinda zamu dauka na hikima shine, wato shi asali tun dama da mala'ika ya zo wanke zuciyar duk wani abu ta harkar shedan da ake sa a cikin zuciyar dan adam, shi dama an cire kawai babu. So kawai manzo Allah bai san matsalar shedan ba, Allah ya riga ya taimake shi akan shedan, shi yasa ya faɗa illa anna Allah anani alaihi, yace shi Allah ya taimake shi. Saboda me? Dukkan wani dan adam da ka sani a zuciyarsa akwai rabon shedan wanda zai iya fuzgarsa, karfin imani daban Allah shine zai tsayar da kai, yasa yana jan ka kana jan sa har a mutu kuma, hana ka zuwa sallah asuba kace kai wallahi sai na je, ya hana ka kiyamul layl kace kai wallahi sai na tashi na yi sallah yau, ci kai ka hakura nafilan azumin nafilan nan ci kai sai na yi mutakila mutu gobe, ya hana ka aikin alheri kace wallahi sai na yi. Wannan shine rabon shedan din da yake cikin zuciyar kowa. Ba wani mutum da zai ce wai wai shi fes yake, babu shi a karamin Allah. To haka suka ce, sai aka ce faraddatu ila ummihi. Halimatu Sa'diya da yara suka zuka bata labari, kucilam an kashe Muhammadu, gashi abin da ya faru shi dai bai ce komai ba. To shi ma yana yaro, ce kai gaskiya lamarin wannan yaron daban ne, ni bari mai da shi wajen mahaifiyarsa. Sai ta dauke shi cafcaf ta ce bari in kai ka gurin mamaka, kar wani abu ya faru a ce ni na kashe ka. Faraddatu ila ummihi ila almadinati, zuwa Madina. A lokacin mahaifiyarsa ta zo daga Makka, ta zo ziyarar kawunan annabi, dan asalin mahaifiyar annabi yar Madina ce, ga duwani hikima ta Ubangiji, asalin kawunan manzon Allah a Madina suke. So mahaifiyarsa na da alaka da me da Madina, so lokacin ta zo ziyara shikenan sai aka dawo mata da danta. Kinji abin da ya faru, shi sa annabi ya ce yana son Madina. Riwaya ta zo sai ya malam, ko tafiya aka yi ko yaƙi aka je, kafin a dawo annabi yana cewa sabai Madina, mu iso Madina, yana son Madina. Ya gaya wa sabai, yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, yace Madina ita tafi musu alheri da sun sani. Annabi ya faɗa hadisi, yace in zaka samu damar mutuwa a ko ina ne, to kai kokari ka mutu a Madina. Yace duk mutum musulmin kirki da ya mutu a Madina, Allah lahu shafa'ati, cetona ya tabbata a gare shi. Kai haka Allah ga dama ya duro mu kuma anan. In kai ta addu'a wallahi sai ga Allah ya taimake ka wata ran, kaje umra ne, kaje aikin haji, kana yawan zuwa, shikenan. Ba Malam Aminuddin ba haka ya faɗa ba wata ranar, yana wa'azi ce no Allah ga dama sai kashe ni a Makka, da na ji daɗi. Malam Aminuddin, Sheikh Doctor Aminuddin, Allah ya kaddara masa lokacin da zai mutu ya tafi aikin haji, ko ba ka bane, ko umra ne, ko aikin haji, ya tafi. Wallahi iya can karamar rashin lafiya, a ce ajalin ya zo, ko ya mutu kuma aka yi sallah a haramin Makka. Sheikh Aminuddin ga bidiyon nan a waya ana gani. Yanzu in zai tashi, in za a tashi kiyama a Makka, za a tashe shi. To abin da ke zuciyar dan adam, sai mutum ya ce in Allah ya sa ya mutu a wuri kaza, sai rinka jin wannan waye yake da suna, sai rinka jin kamar yana gayyatowa kansa mutuwa ne da wuri. Sai ka ji kai da yawa ma ba a fiye cewa ma in mutu a kaza ba, dan ba a san ma maganar mutuwa. To ina so mu gane alakar da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Madina. To kun ga ba ta zo ziyara ba, ta dawo an dawo mata danta. To lokacin da ta tashi za ta koma Makka, a hanyar ta koma shine fatuwfiyat bil abwa'i sai ta mutu a wani wuri mai suna abwa a tsakanin makka da madina an dawo mata da dan kenan saboda abin da ya faru ta tattara za ta koma makka wa hiya raji'atun ila makka shikenan to wannan abin da ya faru ya zama mai malamai suka ce an lissafa shekarun manzon Allah yana da shekara 6 to watakila to ya za a yi to watakila kenan ta zauna a madina watakila ta dan dade ta kare shekaru ko kuma ba shekara hudun kankan yayi abani sa din watakila akwai karin shekaru haka ko akwai karin watanni ita ma ta dade a hanya annabi yana da shekara 6 ka tuno yaro mai shekara 6 ya yake mahaifiyarta rasu wasu suka ce wa salatata ashhur da wata guda uku wa asharatu ayyam da kwana 10 Allahu akbar wata 6 shekara 6 da kwana da wata uku da kwana 10 wasu suka ce shekara 4 in mun ce shekara 4 ne kenan ana barin banu sa shekara 4 ana dawo da shi madina a wannan lokacin kenan suka tafi sai mahaifiyarta rasu muslim ya ruwaito a cikin sahihin sa manzon Allah wata ran yazo wuciya bil abwa'i wa huwa zahibun ila makka wannan wurin da mamarsa ta rasu zai tafi makka amal fati shekarar bude makka fatu makka istazana rabbahu sai yace ya ubangiji ina neman kai mini izini in ziyarci mahaifiyata kabarinta kuje malam bayan ya girma an turo shi ya zama annabi ya zo wuciya har yanzu inda kabarin mahaifiya annabin take yana nan amma hukumar Saudiya sun koye wurin ne saboda kar a zo a rinka bauta a wurin amma ana nuna kamar dalibai mun nan duk an nuna mana ana nunawa to annabi ya zo zai wuce ta wurin sai ya ce ya ubangiji ka bani dama in ziyarci mahaifiyata a kabari ashe ana zuwa ziyaran mamaci a kabari ashe dan kirki yana tunawa da babansa da mamansa in ta mutu waye mutum ya zama ya manta da su fa babanka ya mutu baka zuwa kabarinsa kana kai mai ziyara bayan addu'a da kake akwai bukata ka je ka gaishe shi a kabari mamaka ta rasu ka rinka zuwa kabarin da take kana kai mata ziyara suna da haƙi akai idan kai ya'yan ka za su yi maka bayanka idan ba kai ba kuma shiru kai ba kai wa iyayen ka ba kuma naka yayan wallahi ba su mai ba za su maka ba malam da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka ya tuno dadin mahaifiya ya tuno darajar mahaifiya sai ya fashe da kuka waɗanda suke mai rakiya suna tare da shi sun kai mutum 1000 wallahi malam suna tare da kwalkwali an saka kayan yaki za a je fito makka hular kwano hular karfe yace mu tsaya dan za a je fito makka ne yace mu tsaya ga kabarin mahaifiyata kawai shiga annabi yana kuka kawai duk sai suka fashe da kuka su wa abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh